شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya damu wannan safiya ta asabar yau muna biyu ga watan Sha'ban hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 idan miladiya yau muna 1 ga watan 2 shekara ta 2025 mun dawo don ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka al-aqidatul wasatiyya na babban malamin addinin musulunci Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kai haske kabarinsa. Muna nan dai a cikin jeren giyan ayoyi da malam ke rattabo su waɗanda suke kore ma Allah sifofi na naƙasa ko aibi ko tawaya. Ayan da muka tsaya akan ta idan ba ku manta ba, ayan da take cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun alim al-ghaibi wa shahadati fa ta'ala amma yushrikun. Kamar yadda muka ji cewa wannan aya ta kore ma Allah sifa ta da ballantana kuma wato ya zama yana da wani abokin tarayya, ba ma shi da mata ballantana rigida, ba shi da abokin tarayya, sannan kuma duk wata sifa ta na ƙasa da aibi ta koro ga Allah subhanahu wa ta'ala. To inda ya zamu tashi shine inda malam ya ce da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fala tadribu lillahi al-amfal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kamar yadda muka ce muna kawo ayoyi ne wanda malam ya rattafo su domin ya kore ma Allah sifofi na kaskanci. A baya mun ji ayoyi waɗanda suke tabbatar da waɗansu sifofi ga Allah kamar ji, kamar gani da sauransu, duk mun yi magana a kansu. To a waɗannan ayoyin kuma malam yana kawo ayoyi ne waɗanda suke kore ma Allah na kasu da aibi, wanda a farko ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya, shin akwai wani takwara ko kini ko tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'ana babu. Haka nan ya kawo lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah ba shi da kini, ba shi da wanda suke daidai ko wani aboki. Sannan malam ya kawo fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. To duka dai malam yana kawo waɗannan ayoyi ne saboda ya nuna kadaituwan Allah a cikin sifofi na ɗaukaka, kadaituwan Allah a cikin sifofi na ɗaukaka da sunaye tsarkaka mafi girma. To shine ya tarattabo waɗannan ayoyi wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahibbillah وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. دكوا أن آيوني وأن ذكي قولي ما الله صفو فينا نكسا فأتشيق رسيما لنشي فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ma'anan wannan aya mai albarka fala tadribu lillahi al-amsal, kada ku buga mani Allah misalai, kada ku buga misalai ga Allah. Inna Allah ya'lamu antum la ta'lamun, lalle Allah shine masani ku ba ku sani ba. Abinda wannan aya mai albarka take nufi, kada ku buga misalai wanda ke nuna daidaito tsakankanin Allah da talibai ko tsakankanin Allah da bayinsa. shine malam fala tabribu lillahi al-amsal kada ku buga misalai wanda ke daidaita Allah da bayinsa a ce ai kamar Allah kaman wani ta'ala an zalika Allah ya daukaka akan wannan a ce kamar hannun Allah kaman hannun wani kaman ilimin Allah kaman ilimin wani kaman girman Allah kaman girman wani walillahi al-masalul a'la mafi girman misali yana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan aya sai Allah ya hana buga misali ga Allah wanda ke nuni akan daidaiton Allah da wani daga cikin talikai domin me domin wannan na kaso ne wannan aibi ne Allah subhanahu wa ta'ala an sako da shi kenan ya daidaita da bayinsa ina misali wanda za mu ganewa rayayyen misali shine ka ce dan Allah dan annabi wannan ka buga misali ga Allah ka daidaita Allah da annabi a daidai lokacin da yake annabi bawa ne ga Allah ba abokin Allah bane ba abokin shawara bane ba abokin zartarwa bane Allah shi kadai ne a cikin komai to yayin da bawa ya ce don Allah don annabi to baraba lillahi al-masal da buga misali ga Allah ya aji annabi a matsayi irin na Allah abin da ya wajaba don Allah a bani don annabi fa wannan ana yin ma Allah ne a babin tawassuli sai ka ce ya Allah ka bani abu kaza don san da nake ma annabi to a wannan lokacin ai san ka da kake ma annabi ibada ce kai tawassuli da ibada ne kamar ka ce ni ya Allah dan biyayyen da nake ma iyayena kai mun kaza ya Allah dan imanin da nayi da kai ya Allah kai mun kaza kaga babin tawassuli ne kai tawassuli ne ga Allah da wani aiki na alkhairi to amma ka ce dan Allah dan annabi aban ka ce ma bawa to ai ka dauki Allah na farko ko na dai ka dawo da shi daidai da annabi ko kuma ka dauki annabi ka mai shi matsayin Allah duk wanda aka yi a ciki bata ne halaka ne ko dai mutum ya dauko girman Allah ya dawo da shi daidai halitta dan annabi ya dawo da shi matsayin annabi ko kuma ya dauki annabi ya mai shi matsayin Allah duka halaka ne ta bewa ne da wannan sai ya tabbata cewa ba za ka ce don Allah don annabi ba magana ɗaya ce don Allah shi yasa za ka ga alƙur'ani mai girma ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani inda za ka ga a gwamu wai Allah da annabi don neman wai ai wani aiki sai dai ka ji an ce wa anfiqu fi sabilillahi ba wa rasulihi ba wa anfiqu fi sabilillahi duk wata aya da za ta yi maganin ciyar da dukiya fi sabilillahi to fi sabilillahi ba fi sabilillahi wa rasulihi ba fi sabilillahi ne kawai shi ma annabin wa anfiq fi sabilillahi shi ma ya ciyar dan Allah haka nan talibai gabaki ɗaya su ciyar dan Allah to yayin da aka ce dan annabi fa to an sassauto da sifan Allah ta ɗaukaka an dawo da shi daidai da abin halitta wannan halaka ne wannan kuma taɓewa ne shi yasa yanzu idan ka ga maruƙa da mabarata a ba su dan manzon Allah a ba su dan manzon Allah dan Allah ake bada ba dan manzon Allah ba za ka bana ne dan Allah kana iya cewa ya Allah na bada ne domin in kusanci manzon Allah a gidan aljanna Allah ka yi ma amma ga abin da kake nema Allah ya maka ila kun fahimta abin da nake nufi manzon Allah ba shi da gidan aljanna ba shi da gidan wuta aljanna da wuta duka ta wace ce ta Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da aljannan da zai baka yau idan ka yi din shi bal ma bai san abin da kai ba in dai ba Allah ne ya sanar da shi ba yau idan ka ce subhanallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ka ce subhanallahi ba amma in kai mishi salati annabin ne ya gaya mana cewa Allah zai tada ni ya gaya min wane ya maka salati amma sallolin da muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai san su ba karatun alqur'ani da muke yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ba dan bai san gaibu ba Allah ne kadai ya sani, amma in kai mishi salati manzon Allah ce Allah zai tada ni ya gaya min wane maka salati, ni kuma zan dawo maka da amsan salatinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To wannan ayan sai tace fala tabribu lillahi al-amsal, wannan na bada misali ne saboda shi yafi yaduwa a cikin al'umman mu, shi yafi yaduwa a cikin al'umman mu. Ko ka ji mutum ya ce albarkan annabi ko kuma albarkan qur'ani da annabi, to in ka ce albarkan qur'ani wannan babu wanta babu a ciki, sifan Allah ne, amma to ba za ka gwama shi da annabi ba. Wannan misali ne kake buga ma Allah tare da wanda cikin halittunsa. A irin wannan babin ne malamai suka tafi akan haramcin ko rubutu ne a rubuta Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Muhammad zaga aka rubuta shi a wadansu alluna ko a wani littafi ko wani abu, sai a rubuta Allahu Muhammad. Duk wanda yaga Allahu Muhammad, to abinda yake nunawa a hankalce abinda al'umma ta sani, da inda kaga suna guda biyu sun haɗu, ko dai ya zama ɗaya uba ne ɗaya ɗa, kamar yadda yake wani sunanka a ce sunanka Abubakar Muhammad, da inda aka ga rubuta Abubakar Muhammad ga ɗa ga uban shi, to ba kai ke ba, haka ka'ida take. Duk inda aka ga suna gawana sunaye guda biyu a haɗe, to ko dai ya zama yana nuni akan na farkon ɗa ne ga na biyu, Abubakar Muhammad, da haka Abubakar ɗan Muhammad ne. Idan kuma ba wannan ba, in bai nuna ɗa ba, to zai nuna abokin aiki ne, abokin aiki, kamar a ce chairman secretary, hakan yaka sai a rubuta chairman secretary, wato chairman da secretary abokan aiki iri ɗaya ne, sun taru akan aiki, akwai nau'in daidaito tsakankaninsu. To yayin da bawa kai rubuta Allahu Muhammad, ko dai kasance ɗaya daga ciki ɗayan ɗani ga ɗaya, ko kuma ya kasance a sun yi tarayya wurin wani aiki, sai dai kila wane ne babba wane shine ƙarami, duka wannan halaka ne, ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tabribu lillahi al-amsal, sai dai a rubuta Allahu Muhammadur Rasulullah. To an fito ƙarara an faɗi cewa Allahu Muhammad bawan shi ne, to a wannan lokaci kaga ya dace, kamar yadda ke duk cikan mu bayi ne ga Allah, to ana iya rubuta Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To amma a rubuta Allahu Muhammad, to fala tadribu lillahi al-amsal, an buga ma Allah misali, baya halasta. To idan wannan ya zama a cikin haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, me kake tsammani da wani daga cikin talibai kuma gabaki ɗaya, duk yadda kake ganin kana ganin girman shi, ko a cikin mala'iku makusanta ga Allah, ko a cikin manzanni maɗaukaka, to babu yadda za a buga misali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani annabi, duk wani manzo bawa ne ga Allah, rusunawa yake ga Allah. Shi yasa baka ga annabawan Allah gabaki ɗaya, duk inda Qur'ani zai kawo inda suke rusuna ma Allah ne, ba inda suke daidaito da Allah subhanahu wa ta'ala ba. To shine wannan aya tace fala tabribu lillahi al-amsal, kada ku buga ma Allah misali wanda zai nuna daidaito tsakankanin Allah da talikai. Kila an gane daidaito tsakankanin Allah da talikai, da wannan har daga cikin malamai suke cewa baya halarta ka zo kana bayani akan sifofin Allah sai ka riƙa kwatanta su a aikace da gaɓaɓɓen jikinka. Misali, domin a gane, ba za ka zo kana cewa Allah yana da hannu sai ka riƙa nuna Allah yana da hannu wanda kila an fahimci magana, kana kwatanta hannunka a aikace, to wannan sai ba wani tunani, ko kai makenan a cikin zuciyarka akwai tunanin cewa hannun Allah irin hannun kai. Fala tabribu lillahi al-amsal, ba a buga ma Allah subhanahu wa ta'ala misali. Haka nan duk wata sifa da ka sani ta tabbata ga Allah, to kar ka zo kana bayaninta sai ka rika nuni da gangan jikinka kamar kenan akwai kamanceceniya tsakankanin wannan sifa ta Allah da kuma sifan da ke tare da kai. Alhalin kuma babu kamanceceniya tsakankanin Allah da baki. An fahimci wannan da kyau jama'a, da aka fala tadribu lillahi al-amsal, kar ka buga ma Allah misali. Kaga irin abubuwan nan da mun karanta su a cikin kitabut tauhid wanda malam ya kore su, ba za ka ce na dogara ga Allah na dogara gare ka ba. Duk babin fala tadribu lillahi al-amsal, a babin fala tadribu lillahi al-amsal ba za ka ce na dogara ga Allah na dogara gare ka ba. Amma akwai waɗansu lafazza da suke nuni akan wato wannan yana bin wancan, kamar lafazin irin thumma ko wanda yake shi ba taswira yake nuni a kai ba, ba daidaito yake nuni a kai ba, ba daidaito yake nuni a kai ba. Misali ana iya cewa ko da ke mun kanta shi tun babu tauhid, wai zai iya ba mu misali akan wannan? Mun kanta shi a cikin kitabu ta da babu buka da yawa wanda ba za ka ce kaza ga Allah da kuma kai ba, sai dai kaza ga Allah sannan yawa mashi'a. Saboda Allah ya tabbatar wa kansa da shi mashi'a, haka nan kuma ya tabbatar da mashi'a ga Allah, ba za ka ce sha Allahu wa shi'ita ba. Allah ya ga dama kai ma ka ga dama, a'a sha Allahu thumma shi'ita, Allah ya ga dama to naka yana bin na Allah ne. Liman sha'a minkum ay yastaqim kuma ta sha'una illa ay sha'a Allah, da haka naka yana bin mashi'ar Allah ne subhanahu wataala. Ahsanta, kila an gane wannan, da haka wannan baya nuna daidaito da Allah ba, a buga ma Allah misali ba. Amma Allah ya so kai ma ka so, wannan fala tadribu lillahi al-amsal, ba a buga ma Allah irin wannan misalin. Amma akwai misali ga Allah, akwai misali ga Allah. Amma wani irin misali? Walillahil masalul a'la, Allah shi ke da kololuwan misali, yake da kololuwa mafi girman misali. Me wannan aya take nufi? Mushrikai ne Allah ya faɗi cewa suna jibinta ma Allah ƴaƴa mata. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القبيل من سوء ما بشر به. يبين أكن شيء وسنا بقى ما الله مثالي لشيء الله هنا يا ماتا. أديدي لو كتشن ديتكم إن أكتب إن تامس يا ماتا سوكما متميكم باتري إفتي دفسكا. ينوني بيجدا إيبا. تشين سي الله شيء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. Waɗannan da ba su yi imani da gidan lahira ba su suke da misali na ƙasƙanci, mummunan misali, saboda su suna da kafirci a tare da su, kuma su ne suke da mataye, suke neman, suke da buƙata wurin mata da ‘ya’ya. Sai ce amma walillahil masalul a'la, amma mafi ƙololuwan misali ya tabbata ga Allah. Mene ake nufi? Sifofi na cika, sifofi na girma, sifofi na ɗaukaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba za ka daidaita Allah da wani daga cikin talibai ba. Yadda an gani, haka nan kuma lillahi masallu ala, Allah ke da mafi ƙololuwan misali a cikin zukatan mummunai. Mummunai suna girmama Allah, girmama wanda yake babu wani daga cikin talibai da ya samu kwatankwacin irin wannan. Kamar wancan aya da muka karanta, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah, mummunai suna da matsanancin ƙaunan Allah, suna da girmama Allah na ƙololuwa, suna ɗaukaka Allah subhanahu wataala sama da komai, sama da kowa, ba sa daidaita Allah da wani daga cikin talibai. To shi ne ma'anin walillahi al-masalul a'la, sifofi na cika, na girma, na buwaya, da kuma ƙauna da girma a cikin zuciyar mummunai ga Allah take shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. to shine wannan aya take tabbatarwa fala tabribu lillahi al-amsal kada ku buga ma Allah misali domin yayin da kuka buga ma Allah misali kun kaskantar da Allah kun jefa na ƙasa da tawaya ga Allah sai ce inna Allah ya'lamu antum la ta'lamun lalle Allah shine ya sani wa antum la ta'lamun amma ku ba ku sani ba Allah shi ya san me shi ya san sifofin shi ku ba ku sani ba sai abin da ya gaya muku da haka Allah shi ya sani amma ku ba ku sani ba bincin Allah ce mana yana da sifa kaza da sifa kaza za a yi mu san Allah zaka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ko inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun kuma shi Allah ya san bai kama da kowa ba Allah ya san ba shi da kini ba shi da takwara ba shi da tamka ba shi da abokin tarayya a sarari ko abu duk Allah ya san ba shi da shi wa antum la ta'lamun amma ko ba ku sani ba sai abin da Allah ya gaya muku ko akwai wanda ya san wani abu wanda Allah bai faɗi ba babu sai abin da Allah ya gaya muku to tun a wannan ayan ma ta kore kamanceceniyan Allah da bayi tunda ya ce wallahu ya inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine masani ko ba ku sani ba da jahili da mai ilimi za su zo daya inna Allah ya'lamu shi Allah ya sani wa antum la ta'lamu ko ba ku sani ba tun anan gurin babu daidaito tun anan gurin ka gane babu daidaito tsakankanin Allah da bayi me yasa Allah ya sani bayi ko ba sani ba wane ne ya san abin da zai faru da shi an jima babu shi kuma Allah ya sani wane ne ya san abin da ake gudanar a cikin karkashin kasa yanzu haka babu shi Allah to kaga mu bayi ba mu sani ba amma Allah ya sani da haka inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu tun anan zaka gane cewa babu daidaito tsakankanin Allah da bayinsa wata aya da muka wuto a can baya shi kuma yace fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sani shi kuma nan yace inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma ku ba ku da ilimi ba ku sani ba sai malamai suke cewa ba wai cin karo ne ba shan Allah ya tabbatar da wa antum ta'lamun kuna sani nan kuma an ce wa antum la ta'lamun ba ku da sani abinda ake nufi shine a wancan aya ta farko Allah na magana ne akan rububiyya rububiyya kuma bayi sun san rububiyya ta tabbata ne ga Allah in dai ba ɗaiɗaikun rafkanannu birkitsaɗɗun bayi ba amma har mushrikai sun san rububiyya ta tabbata ga Allah ballantana ahlul kitabi yahudi da kirista duk sun san rububiyya ta tabbata ga Allah shine kuma qur'ani ke gaya mana wala in sa'altu man khalaqahum me yace zai kulunna Allah inda zaka tambaye su waye halice su za su ce maka Allah qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa man yudabbiru al amr sai kulun Allah za su ce maka Allah ne kenan gabaki ɗaya sun san rububiyya ga wane ne ga Allah take shi ne ma'anan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kun san cewa duka waɗannan abubuwa na rububiyya ga Allah take to kada kuma ku sanya ma Allah kishi a cikin uluhiyya domin kun sani kun sani yanzu ka samu kirista wani halice ka ba zai ce maka Jesus ba sai zai ce maka Allah in ka zama bai hude waye halice ka zai ce maka Allah wane ke saukar da ruwa daga sama ba wanda zai ce maka ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke saukar da ruwa daga sama sai dai a ce maka Allah wane ke fitar da tsirrai daga ƙasa ba wanda zai ce maka ai Jesus ko annabi Musa ko mala'ika Jibril Allah shi ke fitar da tsirrai daga ƙasa sai dai mukabara sai dai girman kai da taɗewa da halaka in taima bawa yawa to sai ta mai shi mahaukaci na ji wani bawan Allah yana batun cewa wai an zazzagi waliyai an yi waye sai yake cewa ai shi yasa Barahama ya kyale mu. Kun gane wai ne makon kawai fibara ta gaskiya ta gaya mishi cewa Barahama bai isa bane, shi ma matacce ne yanzu yana neman ya kwaci kanshi ne a gaban Allah. Sai shedin ya bar mishi ta wata hanya, ai abin da ya sa shehi bai taimaka ya yaye mana matsalolin da muke fama da shi a Najeriya ba, wai saboda an zage shi. An zage shi ne kuma an ja baki an yi shiru, shi ya sa sai Barahama sai ya kyale 'yan Najeriya. Gaya nan da talauci da kidnappers da waye da waje sun addabe su. Amma da a ce ba a zazzage shi an ci mishi mutunci ba, to da cikin ƙasa da kwana ɗaya da Barahama ya kawo gyara da wannan talaucin da waye da waye da waye. Kaga inda kuma shedan ya bullo mishi. Inda shedan ya bullo mishi. Wai a cikin rububiyya ma wai sai an yi shirka da Allah. Wanda wannan rububiyyar mushrikan zamanin annabi ba su shirka da Allah cikin rububiyya ba a zahiri, su shirkan su galibi a cikin uluhiyya ne, amma su musanta kadaituwan Allah cikin halitta da at-tadbir, al-khalq wal-mulk wat-tadbir. Mushrikan zamanin annabi ba su yi wannan ba, ba su irin wannan shirkan ba. In ka tambaye su waye halicce su, za su ce maka Allah ne. In ka tambaye su wace da mulki, za su ce maka Allah ne. In ka tambaye su wace jujjuyi al'amura, za su ce maka Allah ne. Kai har sun kasance in sun shiga cikin tashin hankali da bala'i da musiba, zuwa ga wasu ke komawa zuwa ga Allah. Fa idza rakibu fil fulki da aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun. In sun shiga cikin tashin hankali, sun shiga cikin kwalekwale, suka ga kwalekwale na tambal tambal za ta kabantar da su a ruwa su mutu, sai a kuma koma, ya Allah ka tsamar da mu, ya Allah ka tsamar da mu. To amma yanda aka tsamar da su ne kuma sai su koma suna shirka. Inda an gane, kamar yadda ayatul fatal an'am ta gaya mana wannan, la in an jaita na min hadhihi lanakunanna min shakirin falamma an ja'u idahum yabghuna fil ardi bighayri haqq, a cikin surat Yunus. Dan haka in suka shiga cikin damuwa sai su koma ga Allah shi kadai, amma in suka kubuta sai su koma su yi shirka. To amma a yanzu wai ana cikin tashin hankali ne kuma ake shirka da Allah, sai a dauko wani Barahama, a dauko wani shehi, a dauko wani wali, sai a aje shi a matsayin Allah, sai a rusuna mishi irin yadda ake rusuna ma Allah. Wai me kan kawai gaskiya ta gaya musu cewa babu wanda ke iya juya duniya da sauran halittu ga baki ɗaya sai Allah. Da haka za abin da ya dame mu koma zuwa ga Allah. Sai aka ce ai Barahama zai yi, amma abin da yasa bai yi ba yanzu da an zage shi. To wani zagi ne ba ma Allah? Amma Allah shi ne Ar-Rabbu, ya hana bayin shi ci da sha, mutum yana sujada ga gunki, amma kuma Allah na ba shi numfashin da zai shaka. Ko ba haka bane? Yana ba shi abincin da zai ci. Me yasa? Kawai Allah shi ne Ar-Rabbu. Shi wannan kwalitin na Allah, Allah ba zai san shi daga gare shi ba. Zai baka ji, ya baka gani, ya baka abinci, ya baka ruwa, ya baka iska, saboda shi ne Ar-Rabbu. Ga rayuwanka gabaki ɗaya tana ƙarƙashinsa ne. To yanzu an ce shi Barahama ya kyale mu ne saboda an zage shi. To idan bai mana ba mu da muke ba mu yarda da shi ba, to ya masoyan shi wanda suke bin shi. Ko ba talakawa a cikinsu, ko ba masu cututtuka a cikinsu, ko abba wanda ake ce da nasin a cikinsu, to ya musu. Mu dai ba mu yarda da shi ko ba masu, to ya masoyan shi. To amma shaidan ba zai taba yadda a fahimci wannan ba. Mahalli shahid shi ne babin rububiyya, sananniya ce rububiyya ta Allah, sananniya ce ga al'umma. Duk wanda ka ga ya koma wai rububiyya ta ɓace masa, yana jibinta ta zuwa ga wani Allah. Sai dai wanda hankalin shi, wato saboda tsabin shirkan shi ma har ya zama mahaukaci, ba shi da kan gado. Tunda mushrikan zamanin annabi ba su shirka cikin rububiyya ba, da yahudi bai shirka cikin rububiyya ba, kirista bai shirka cikin rububiyya ba kai tsaye, amma da sunan musulunci yanzu kuma gashi ana shirka cikin rububiyya. To shine ma'anan wancan aya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu. Kun san duka sifofin rububiyyar nan sun tabbata ga Allah, to kar ku dauki uluhiyya kuma ku kaima wani Allah, alhalin kuna sanin cewa babu wanda ya wannan sai Allah. Allah babu wanda ya halitta sai Allah, babu wanda ya bada ruwa sai Allah, babu wanda ya shimfida kasa sai Allah, babu wanda ya gina sama sai Allah, babu wanda ke bada iska sai Allah. To wa antum ta'lamun kenan, kun sani. To amma anan fa shi kuma ana batu ne akan sifatullahi ta'ala, tauhidul asma'i wa sifatin nan, sifatin Allah. To waye ya taba ganin Allah? Babu. Kenan babu wanda yake da wata hanya da zai gane Allah sai iya abin da Allah ya faɗi. To inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ko ba ku san sifofin Allah ba sai abin da Allah ya faɗi. Ila an gane. Babu wanda zai ce maka ai na taɓa ganin Allah. Allah ba a ganin shi a duniya, amma za a ga Allah ranar tashin alkiyama. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Za su ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lillazina ahsanu husna wa ziyada. Waɗanda suka kyautata aiki a duniya suna da al-husna. Me ma'anar al-husna? Gidan al-janna. Ita ce al-husna. To wa ziyada, akwai ƙari ma akan gidan al-janna. Me ƙarin? Ru'yatullahi ta'ala, ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ganin Allah amma bayan an mutu. Amma a duniya ba a ganin Allah. Duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya, makaryaci ne. Zindiki ne, duk wanda ya ce ya ga Allah. Duk da yake ya kamata mai kaidi, Allah dai Allah mummunai. Kun gane? Allah mummunai, duk wanda ya ce ya gan shi, Rabbus samawati wal ard, zul jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Shi wannan Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda ya ce maka ya gan shi a duniya, zindiki ne, ƙarya ne, kafiri ne. Amma waɗansu suna ganin allolinsu kuma bayan Allah. Dan shedan yana fitowa a sifofi mabambanta, kuma ya ce shi ne abin bauta. Wanda kuma suka yarda da shi sai su yarda. Dama inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun. Yana da iko kawai akan waɗanda suka ɗauke shi waliyi, waɗanda suke shirka da shi tare da Allah. To in ya gaya musu sai su yarda. Na gaya muku cewa wani daga cikin magabata yana cikin sallah, ba magabata can sahabbai tabi'ai ba, cikin malamai ɗin ƙarni shekara 500-600 ɗin nan, yana cikin ibada cikin dare, kawai sai ga ɗakin shi ya fara wani haske, 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 wani irin haske na ban mamaki. Haske ne, wato wani irin haske dai na ban mamaki, ban san inda zan sufanta shi ba. Ba haske mai cutarwa ba, ba haske mai kashe ido ba, ba haske mai aibi ba. Haske mai kyau. Sai ga ɗakin shi ya fara haske, sai ji ɗakin shi ya fara wani irin ƙanshi, ƙanshin da bai taɓa jin irinsa ba. Kawai sai ji ana cewa ya kai bawana, na yadda da kai, daga yau na sarayar maka da ibada. Haka aka gaya masa, na yadda da kai, na sarayar maka da ibada. Da ya gama sallansa sai ya ce man anta, man anta? Sai ya ce ana rabbuk, ni ne ubangijinka. Sai ya ce a'udhu billahi minka ihsa adu wallahi. Ya ce Allah tsayin daga sharranka, makiyin Allah, kaushe ka ban guri. Nan take sai ɗakin ya koma duhun, shi inda yake ya kuma koma ba wannan hasken. To da ya gaya ma ɗalibansa suka ce algafata malam ya aka yi ka gane shedan ne. Sai ya ce to ai ya ce ana Allahu mana, wannan lafazin ta fi ƙarfin shedan. Ai da zai gaya ma annabi Musa ce innani ana Allahu la ilaha illa ana, wannan kalmar ta fi ƙarfin Iblis. Innani ana Allahu la ilaha illa anta. Amma ar-rabu, wannan kowa zai iya rabu, ko ba haka bane? Yawwa, ai bayan kuɗi ma ga su nan, bayan kaza ma ga su nan, amma innani ala Allah ba zai iya cewa ana Allahu ba. Kuma ya za a yi manzo Allah za a tabbatar da ibada wa abudu rabbaka hatta atiyaka al-yaqin? Sai wani ya ce yau na sarar maka da ibada. To ina ma'anan wa abudu rabbaka hatta atiyaka al-yaqin? Ka bauta ma ubangijinka har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta raske ka. To kaga wannan ya nuna kawai malamin ya gane wannan shedan ne. To a irin wannan lokacin ne idan ya bayyana ga wasu ne, shikenan sai a ce maka ya ga Allah. Ai Allah ma ya sarari mishi da komai. sai ya rika ganin waɗansu aikace-aikace masu ban al'ajabi. A lokacin da ana iya mishi wani kashafi, sai a ce ya samu kashafi, sai ya ga wannan hasken, sai a ce shi kenan ya ga Allah. Ai, ya ga Allah. Kai ana ma iya mishi kashafi kawai sai a ɗauko mishi hoton ɗakin Ka'aba, sai a nuna mishi ɗakin Ka'aba daga inda yake ɗin, kawai sai ya hango Ka'aba. A wannan lokacin gashi ana ɗawafi. Me zai ce? Zai ƙara samun tabbacin cewa tabbas ya ga Allah, ga mashi Allah ya nuna mishi ɗakin Ka'aba. To amma alhamdulillah, mun gode ma Allah da ya yi mu a zamanin da yake babu abin da zai boye mana. Yanzu ɗin nan ga yanan sunna TV ma sai ta nuna maka ɗakin Ka'aba, ko ba haka ba ne? Illa kawai aka cire wannan ɗan wannan kwarkwaran, shi kenan, sai ka gan shi a gabanka. Kana kallo yanzu a wayanka ma yanzu ɗin nan za ka ga halin ɗakin Ka'aba take ciki, ko ba zai yiwu ba? Zai yiwu. Yanzu ɗin nan idan aka tura kumbo ya tafi duniyan wata, suna ƙasa nan suna kallon abin da ke faruwa a duniyan wata, ko ba kawai? Jirgi yana sama tsakankanin shi da ƙasa fit 6,000, 30,000, 40,000, amma kuma ɗan ɗaki a nan ƙasa ana kallon halin da jirgin ke ciki a sama. So duka waɗannan abubuwan ai babu wani abin al'ajabi a ciki. To ballantana kuma in abu ya haɗu da shaidanu, wanda yake dama su kuma Allah ya ba su waɗansu abubuwa, khawariqul lil'ada, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kaljawabi qudurir rasiyat, sai su mutsu a cikin teku lokaci kankani su je su fito da waɗansu azzukoka na ruwa. Wani shaidani da yake bayani cewa su ma a cikin duniyansu na aljannu akwai technologin da yake har yanzu mutane ma ba su kama kafansu ba, da ake fira da wani aljannu da yake bayani akan Bermuda Triangle, wanda ake harsashen cewa nan ne fadin Iblis, nan ne fadin Iblis. Dama Nasu ya tabbatar cewa Iblis fadin shi a cikin ruwan, ai mun karanta a cikin ma'arakatu shaitan, ko mun yi wannan bayanin, fadin shi na cikin ruwa ne. To amma irin abubuwa na ban al'ajabin da ake gani a wurin ya sanya kawai ana tunan kai akwai wannan ne fadin Iblis. To sai ga wani aljani ana fere da shi yake cewa ai suna nan ne fadin Iblis, wane ne, sai yake fadin da ake tambayin shi, to ya ake kuke kaza kuke kaza kuke kaza na ban al'ajabi? Sai yace ko abu kun da ba ku gane ba shine ku kuna ce a cikin ku ne ko akwai technology? Yace technology da ke cikin aljannu ko kama kafan shi ma ba ku yi ba. To kuma wannan maganar ba za ta zama ba'id ba, tunda ba Qur'ani ya tabbatar. Yanzu nan aljanni kawai cikin technology da Allah ba shi, sai ya je maka ya dawo, ko ba haka bane? Sai aljini ya zauna a ɗannan ɗakin, sai ka ji ana sukuwa da dawakai ana kaza, amma kai baka gan su ba, kuma kai baka ga dawakan ba, ko baka ga alama ba, amma kuma gashi tabbas an yi kaza. Don haka akwai nau'in technology a cikin aljini. To ballantana Qur'ani ya ce amaluna huma ya sha'u min mahariba wa tamathil wa jifanin kaljawabi qudurir rasiyat. So don haka akwai technology a cikin aljini. So da haka yanzu wai din shaidanu su zo maka da wani abu wanda ya ci karo da abin da ka sani a cikin al'ada, ko ka ganka kawai kana tashi sama, ko su maka wani kashafi ka hango nesa, ko su zo maka da wani abincin da ba a samun shi kwata-kwata. Yanzu misali a ce a Najeriya yanzu akwai wani abincin da ba a samu, to inda ana samun shi a Isra'ila, me zai hana ya zo maka da shi daga Isra'ila? Ko akwai abin da zai hana? To ala ayyi hal dai, wato muna wani irin zamani wanda yake ana munaza'a da Allah subhanahu wa ta'ala, ana munaza'a da Allah a cikin mayafinsa, ana ɗaukan haƙoƙin Allah, ana babayen Allah. To duka kuma wannan halaka ne da taɓewa. Allah ka shiryatar da mu. Malai ce kul da faɗin Allah, kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma batan, an dai gane mahalli shahid na wancan ayan, ko fala tabaribu lillahi al-amsa, saboda na kasu ne da aibi. To sai wannan ayan take cewa kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha, gaya musu cewa lalle Allah ya haramta al-fasha. Me ma'anar al-fasha? Shine duk zunubin da munin shi ya ɓaci, shi yake kira al-fasha, wato zunubi ne matsanancin muni, aizini ban ma mataki mataki ne kamar yadda yake ko a kafirci kafirci ma mataki mataki ne alladhina kafaru saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yusidun ashe a kafirci ma mataki mataki ne to haka nan azunubi ma mataki mataki ne to zunubin da ya zama sharrin shi ya kai kululuwa shi ake kiran shi alfasha kamar misalin me wazi ba misali ko ba ku san zunubi da kun gaya mun zina wanda Qur'ani ya kawo shi sosai wala taqrabu zina innahu kana fahishatan Qur'ani ya kawo shi cewa kar ku kusanci zina saboda zina fahisha ce Allah ya kira cikin zinuban da yake munin sai ya baci kamar me kuma kamar luwadi ahsan Allah albarka to ina aya kada kawo tabbas kamar luwadi Qur'ani ya kira luwadi fahisha innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin al-fahishan al-amr al-luwadi zunubin shi da girman sharrin shi ya girmama to duka waɗannan misalai ne na fahisha su kashe rai fahisha ce an gane mutum ya auri ɗan uwarsa muharramansa fahisha ce kamar yadda ayan cikin sautin nisa'i ya tabbatar fahisha ce mutum ya auri muharramarsa da sauran dai dangogin zunubi manya-manya to shine Allah yake cewa kul ka gaya musu innama harrama rabbiyal fawahisha lalle ubangijina ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batana wanda ya bayyana da wanda ya boye wanda kai shi a bayyane da wanda kai shi a boye duk ɗaya ne Allah ya haramta kar mutum ya ce ta a boye nake a bina in dai alfasha ne ko kai a bayyane ko kai a boye ya haramta kuma zunubin nan nashi bai kasa ba yana nan zunubin shi akai kululuwa gurin muni cikin fasan da aka yi cewa wanda ya bayyana da wanda ya boye ko kuma wanda ka bayyana da wanda ka boye akwai alfasha da yake ya bayyana kowa ya san wannan alfasha ne da wanda ma ya boye ma mutane ba sani ba in dai nafsi ya zo akan cewa alfasha ne to shikenan yana nan a matsayin shi na alfasha an gane bambancin fasara kana iya cewa ma zahara min hawa baqan wanda ya bayyana da wanda ya boye wato wanda kai a bayyane da wanda kai a boye da zunubin da luwadin da mutum zai yi a sarari yana cikin kungiyar yan luwadi da wanda zai koyi ya duya ya je abin shi duka yana cikin alfasha zunubin su ya munana da zunan da mutum ke yi a boye da wanda ya yi a bayyane duk zunubin su ya munana kaga wannan fassaran ana magana akan cewa wato shi ma'aikacin kenan akwai fassaran da ke nuni akan cewa aikin kawai ake magana akai alfashin da ta bayyana da alfashin da ta boye akwai alfashin da ta bayyana kowa ya san alfasha ne akwai kuma alfashin da take boyayya ce kamar irin waɗannan kurakure na kalmomi da ake jibinta ma Allah wanda sai aikata dan Allah dan annabi ba wanda ke jin akwai wata damuwa sai ya zama kamar wani abu koyayye kila an gane to duka dai wanda aka dauka a ciki ma ba haram ne ma ba kana wal isma haka nan Allah ya haramta yin sabo al ism shine duk aikin da mutum zai yi sami zunubi shine ma'anar al ism to Allah ya haramta shi wal baghya haka nan Allah subhanahu wataala ya haramta zalunci isma saban Allah abinda zaka yi Allah ya fushi rubuta maka zunubi albaghya ta'addanci a cikin al'amarin dan adam ko a cikin dukiyarsa ko a cikin mutuncinsa ko a cikin iyalinsa ko a cikin jininsa ko a cikin addininsa albaghya kenan zalunci duk wani zalunci da zai faru tsakankanin bayi ya so ya fi ko ka tauye addinin mutum ko ka tauye dukiyarsa ko ka tauye mutuncinsa ko ka ci abin nan ko ka tabi tsakansa ko wani mai kama da haka duk ana kiran su albaghya to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya haramta su bi ghairi haqq ba tare da haƙƙi ba mene haka yake nunawa akwai zalunci kenan wanda ke akwai akan haƙƙi in kullum da wannan ayan wal isma wal baghya bi ghairi haqq da yin zunubi da yin zalunci cikin mu'amala da mutane ba tare da haƙi ba. To kenan ya nuna akwai zunubi mai haƙi, akwai kuma zalunci mai haƙi. Haka ake nufi? Idan haka ake nufi, ku bani misalin zunubi da kake da haƙƙin ka yi. Ku bani misali. Tsawon nan ba zalunci kai ba. Wanda ya kashe wani sai aka kashe shi, ai kai baka zalunci ba, ko kuma ai baka yi ta'addanci ba. Ko wanda ya kashe maka wani, wa man qatala mazlumin faqad ja'alna li walihi sultana. Kamar cin mushe. To a lokacin da laluran ya kama, a lokacin nan baka yi zunubin ba. Ko tun da laluran ta kama akwai zunubin? To babu. To kenan wannan abin da kuke fahimta ba shine abin da ayan take nufi ba. Wal ismu wal baghya hal kaunihi bi ghairi haqq. Allah ya haranta zunubi, ya haranta zalunci domin babu kada wani haƙƙin yin zunubi ko zalunci. Shine suke kira sifa kashifa. Wannan ba wai ana so a ce maka ne domin akwai wani zalunci da zunubi wanda kake da haƙƙin yi ba. Duk abin da ka yi shi in dai shari'a ta baka lafifi, to babu zunubi a ciki, ba kuma zalunci a ciki. Amma wannan suke kira sifa kashifa. Kun gane? Sifa ce wacce take bayyana abin da ya gabata ƙarara, cewa Allah ya haramta. Allah ya haramta alfasha, Allah ya haramta zunubi, Allah ya haramta zalunci, domin mene? Duk waɗannan abubuwan da ghairu haqqin. Wato ana yin su ne ba tare da wani haƙƙi ba. Sifa kashifa ne. Kuma wannan sifan tana bayyana matsalolin da wa'incan abubuwan da aka faɗi a baya suke abin nan ne. Ba wai ana son a ce maka ne akwai zunubi mai haƙƙi, akwai zunubi mai haƙƙi ba. Akwai zalunci mai haƙƙi, akwai zalunci mai haƙƙi. In dai zalunci ne da ghairi haƙƙin ne. In ko ramuwa aka yi makari ne, an maka ne sai kai ramuwa, to ai ba zunubi kai ba. Wa ina qabtum fa aqibu bi sunama uqibtum bihi. In an cutar da kai sai ka rama, ai ba kai zunubi ba. Ba kai kuma ta'addanci ba, kai zalunci ba. Ina an gane, ga su kisafi nan, kaga duka babu zalunci a ciki. Amma duk lokacin da kaji an ce maka wani yayi zunubi, to bi ghairi haqq. Wani yayi zalunci, to bi ghairi haqq. Yace wa an tushriku billahi. Haka nan kuma Allah ya haramta muku ku shirka da shi, ma lam yanzil bihi sultana, wanda bai saukar da hujja akai ba. Kenan akwai shirkan da Allah ke saukar da hujja akai? Akwai shirkan da Allah ke saukar da hujja akai? To menene wannan an take nufi kenan? Domin Allah bai saukar da hujja akan shirka ba. Ita ma sifa ce kashifa. Kila kun gane salon yadda ayan ta zo. Yawwa, karka zalunci da zunubi domin babu haƙƙi a ciki. Baka da yin haƙƙin wannan. Sannan karka shirka da Allah domin Allah subhanahu wata'ala bai taɓa saukar da hujja akan yin shirka ba. Ba wai ana nufin to ya nuna kenan akwai shirkan kuma da Allah ya saukar da hujja akai, a'a ba ta. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Haka nan kuma Allah yayi hani akan ku faɗi abin da ba ku sani ba dangane da Allah. Me ma'anan wannan aya? A wannan gaban, kar ku faɗi wata sifa ga Allah alhalin ba ku da ilimi akai. Allah bai saukar da hujja akai ba, cewa wannan sifan Allah ne, wannan sunan Allah ne. A'a, kar ku yi wannan. Kar kuma ku faɗi wani hukunci ku jidinta shi da Allah alhalin ba Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar da wannan hukuncin ba. Da haka ko abin da ya shafi sifa na zatin Allah, kai ku kuyi, kada ku kutsi ku faɗi wani abin da Allah bai faɗi ba a kansa. Shi ne wanda kulu ala Allah ma la ta'lamu. Don ba ku san Allah ba, ku san zatin Allah ba, sai iya abin da ya gaya mana. To haka nan kuma kada ku faɗi wani hukunci ku jibinta shi zuwa ga Allah alhalin kuna sane ko ba ku san cewa wannan shi ne hukuncin Allah ba. Kada ka zo ka ce to ai ko a ce ko Allah ma ya ce kaza, sai aka ce a ina ya ce, to haka dai aka ce. A'a, wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Kada ku faɗi abin da ba ku sani ba akan Allah, ku bari abin da dai kuka sani sai ku faɗi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan laifuffuka guda biyar kun ga tun daga na farko, innama harrama rabbiyal fawahisha. nawa kenan daya ma zahara min hama batanina su fantawin wal isma biyu wal baghya uku bi ghayri haq wa an tushriku billahi malamin azlbi sultana huduku wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun malamai suka ce wadannan laifuffuka guda biyar duk shari'an da Allah ya saukar sun yi ittifaki akan haramcin sa kun san ana iya samun sabanin hukunce hukunce da dokoki tsakankanin abin nan zamanin annabi Musa da annabi Salihu zamanin annabi Hud da annabi Shu'aib to amma waɗannan laifuffuka guda biyar din duk wani annabi da Allah ya aiko shi to ya aiko shi da harancin waɗannan abubuwa guda biyar din shi yasa mafi girman hadari ne mutum ya fada daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar shi yasa kada kai da kai zalunci ka zalunci bayin Allah kada ka yadda ko a makaranta ne ka dauke mu wani pencil ka dauke mu wani biro yaro a makaranta ya koye mu wani littafi ballantana a masallaci wani yaro dauke mu wani takalmi naga wayansu mutu yara a masallaci ni na gansu ne da ido na suna mitin yawa wani ya so an sai mishi sabon takalmi mu koye takalmin a masallaci fa wai hasada ta shiga cikin zukatan yara wai sun ga baban wannan ya sai ma wancan takalmi a boye takalmin kuma sai da suka boyen da muka yi ta bincike sai aka gano takalma da yawa sun tabbata a masallacin na yara yaro yana zuwa da takalmin shi sabo masallaci sai a nemi ba kafa daya ai ta nima kuma ya bata kenan to wai ashe yaran nan ne suke miki sai ta ce wa dauke takalmin ko dai a boye ko a boye kafa daya saboda tsabin hasada da ya shiga cikin zakatan yara yanzu wannan in ya zama babba da irin wannan muguwan cutar ai ya zama al'umma bala'i yana faɗan yaro dan gangani to ko kana yaro kar kai zalunci ka zalunci wani yaro dan uwan ka bata mishi takalmi ko ka samu rira sai ka yanki hancin takalmin din da yaji a tare a rasa to kada kai wannan gangancin to waɗannan wannan aya dai muhallin shar'i a cikin ta ka dai ga abubuwan da Allah kore maka sau an tushriku billahi ma lam yunzilbi sultana da kuma an taqulu ala allahi ma la ta'lamun duk wannan sifofi ne na kaskanci Allah subhanahu wataala ya kore maka sa to kuma ina ga dai nan ne kamata a ce mun dakata saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗi dai dai Allah ka ba mu lada Allah abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi